haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone makuma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalu. Lawyoyin da ke kare Donald Trump a shari'ar da ake yi ta yunkurin tsige shi a Majalisar Dattawan Amurka sun ce ba shi bane ya tunzura mummunan tashin hankalin da ya faru a Majalisar Dokokin Kasar. Suna masu cewa wannan shari'a bai ta da kullin siyasa ce kawai. Daya daga cikin lawyoyin Trump da ake kira Michael Van Devin ya ce bukatar da aka mika ta tsige shugaba da ke gaban Majalisar Dattawan rashin adalci ne da kuma yunkuri na ramuwar gayya da ba shi da hurumi a doka. David Shun na daya daga cikin waɗanda suke kare Trump a wannan shari'a.
For a great many Americans see this process for exactly what it is.
Ya ce Amurkawa da dama sun gane abin da ake kullawa. Wannan wani yunkuri ne da wani gungun 'yan siyasa ke yi. Daga nan sun shafe Trump daga bagen siyasar Amurka wanda hakan zai hana sama da mutum miliyan 74 damar yin zaben wanda suke so. Tun a farkon wannan shari'a, ɗan Democrats suka gabatar da hujjojin da suke nuni da cewa Trump ne ya tunzura masu boron. Dan majalisar wakilai John Gus na bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa ba zai yi shugaban ƙasa ya kunna wuta irin wannan a makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa ba. Sannan ya tafi salin alin kamar ba abin da ya faru. Su dai lawyoyin da ke kare Trump sun faɗa wa sanatoci cewa tsohon shugaban na da 'yancin ya kalubalanci kayan da ya sha a hannun shugaba Joe Biden. Suna masu cewa jawabin da ya yi na minti 70 gabanin mamayar da aka yi wa majalisar dokokin a ranar 6 ga watan Janairu bai ci a ce ya tunzura jama'a ba. Akalla mutum uku suka ji rauni a ranar Juma'a a lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da harsashen roba a kan dandazon masu goyon bayan shugaba Aung San Suu Kyi da aka hamɓarar. Lamarin ya faru ne a birnin da ake kira Maulimi Yeni da ke ƙasar ta Myanmar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake ta zanga-zanga a sassan ƙasar a daidai lokacin da ake bikin haɗin kan ƙasa da ake kira Union Day wanda ya tattaro ɗaruruwan masu goyon bayan tsarin demokuraɗiyya waɗanda suka bazama a kan tituna tare da bujirewa dokokin da sojin ƙasar suka saka don daƙile zanga-zangar. Wannan jerin zanga-zanga ita ce mafi muni da ƙasar ta Myanmar ta taɓa fuskanta. Tun bayan juyin juyi halin da aka yi a shekarar 2007 wanda aka wa lakabi da Saffron Revolution. Akalla mutum 150 aka tsare tun bayan aukuwar juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu inda sojoji suka karɓe mulkin ƙasar saboda a ce wasu an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba da aka yi.
We need real action from the United.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Myanmar Tom Andrews kenan yake cewa akwai buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki. Saboda haka ina kira ga majalisar da mambobinta da su mika bukatu a kalla hudu ga sojojin na
Myanmar.
Sai dai jakadan Myanmar a Majalisar Ɗinkin Duniya Mint Two ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne na karɓe mulki bayan da aka tafka maguɗi a zaben da aka yi. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce za a ci gaba da laliban musabbabin ɓullar cutar COVID-19 bayan wata ganawa da ya yi da tawagar da ta je ƙasar China gudanar da bincike kan yadda cutar ta ɓulla. A dai wannan mako tawagar ta WHO ta kammala ziyarar tata a China inda ta je cibiyar bincike kan ƙwayoyin cututtuka ta Wuhan wacce wasu suke tsammanin daga nan aka fara samun ɓullar cutar. Yayin wani taron manema labarai gabanin fice wasu daga China, ɗaya daga cikin masana kimiyyar da WHO ta tura Peter Ben Embrek ya faɗa wa 'yan jarida cewa binciken farko da suka gudanar ya sa sun yi amanna cewa abu mai wuya ne a ce cutar daga wannan ɗakin bincike ta samu asali. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ya gamsu da matakin da shugaban Amurka Joe Biden ya ɗauka na dakatar da gina katanga tsakanin ƙasashen biyu. A ɗaya daga cikin dokoki na gashin kansa da ya samar a lokacin da ya shiga ofis, Biden ya sa an tsayar da aikin gina katangar wanda yana ɗaya daga cikin alƙawuran da tsohon shugaba Donald Trump ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa. A shekarar 2016, Trump ya sha nana ta cewa ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗaɗen gina katangar, kodayake daga baya ya nemi majalisar dokokin Amurka ta samar masa da kuɗaɗen. A dai jiya Juma'a ne shugaban na Mexico ya faɗa wa manema labarai cewa yana goyon bayan matakin da Biden ɗin ya ɗauka. Ƙungiyoyin ba da agaji sun yi gargaɗin cewa ƙarin tashi sashen hankula da ayyukan soji da ake gani a jamhuriyar tsakiyar Afirka na hana su kaiwa ga dubban mutane da rikici ya tilastawa kucewa daga gidajensu, mutanen da suka ce suna cikin mawuyacin hali. A cewar ƙungiyoyin, halin da mutanen da yawansu ya kai sama da 100,000 ke ciki na ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar tun daga watan Disambar bara.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Wasu masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata, mun yi dubi ne a kan ƙangararrun yara da kuma abin da ke janyo ko sanadiyar ƙangarewar yara, inda a wasu lokuta ma akan alakanta da faɗaɗewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye. To, ko menene mafita? Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin.
A ɓangaren wanda ya taɓa tsintar kansa a yanayi na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, kamar yadda na faɗa, za mu magana da Saddam Sa'idu Sufyan. Ta yaya ka tsinci kanka cikin batun ta'ammali da miyagun ƙwayoyi?
Tasowa na dai a Kano, I felt like shaye-shaye abin da ya kamata a yi kenan don ɗan unguwa a accepting ɗinka, a kira ka babban yaro da sauransu. For me dai ba wai wani ne ya ce gashi kai wannan ba. Tasowa na a Kano, ina kallon da akwai mutane da nake son na zama kaman su idan na girma, so kuma abin da na gansu suke yi kenan. So for me, na yi feeling cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin a zama babban yaro angwa. Haka abin ya fara. Na fara shan sigari at a very young age, tun ina primary school. Ina dan gwadawa na yi na daina wata shida shekara ɗaya, but I think na fara proper somewhere around 2006-2007 har zuwa 2015 da Allah ya kawo mun solution da na daina. So abubuwan da na sha codeine da wiwi da ƙwayoyi, shi ne dai. To mun gode Allah, alhamdulillah.
Na'am. Shin akwai wasu ɗabi'u na daban da ka ɗauko a tsawon lokacin da ka shafe cikin wannan yanayi na baya? Baya ga buƙatar neman ƙwayoyi a yau da kullun da ka samu kanka a tsawon shekaru?
Yeah, at some point abubuwa ba su zauna hannuna ba. In bar da kuɗin wannan, na iya siyar da wayana, na iya siyar da wayan ko wani abu da ya kamata a cewa yana preserve an ajiye maybe zuwa wani shekara ko wani lokaci da za a buƙace shi dai na dage mai wannan. Wannan is normal with addiction. Na siyar da wayoyi, na siyar da abubuwa dai, basically abubuwa dai ba su zauna hannuna ba. Na ga babu kuma ina da wani abun da idan na siyar kuɗi za su zo zan siyar da shi. At a promo price sometimes ma kawai dai a samu kuɗi ya fito a yi abin da ya kamata.
Na'am. Shin ka taɓa barin gidan iyayenka a wannan lokaci?
Wannan gashi nan dai ai barin gida ai dole ne ai at some point. Abinda mutum ke sha zai fara karanta man cewa wai ka zama namiji ya kamata a nema wannan. Kuma iyayenmu are trying to put us a hanyar tarbiyya, a hanyar musulunci, sallah kan lokaci, dawowa gida bayan sallan isha, ba fita, karatun alkur'ani, karatun boko. Kai dai ana dai son a ga mu a gida, amma idan muna gida ba zan iya samu abin da nake samu a waje ba, pertaining abinda addiction ina ke son na dinga fueling ɗinsa da shi. At some point maybe na shiga matsala ko na ɗauki wani abu ko wani abu ya zo ya faru, you get. At some point I just bar gida, ba wai na bar gida na je na house street ba. Akwai abokanai da were independent, were on their own, suna da gidansu kuma muna abubuwan da muke tare. So kamar na bar gida na koma gida amma ba tare da iyaye na nake ba. But somehow babanmu ke cewa a Turanci, the guilty is always afraid to da nake nan ana kira na ban daga hall ban ji dadi ba amma I just had to be stubborn and do abin da big boys ke yi so haka ne ba dadi nan ba me ba ku kudi abokanai kai ana zaune ne a dan yi shaye-shaye wannan so su je su yi harkan su sun baka yau sun baka gobe a bara iya baka ba gabara a ci gaba da baka ba sai ba kudi ba abinci Friday kana da gurin kwana amma all those social amenities da zaka samu bonanza daga gurin family duk kenan so it was hard gaskiya alhamdulillah
wani abu yayi sanadiyar komawar ka gida da dina ta amali da miyagun kwayoyi
ai gaskiya da ne abin da addiction ya zo ya shafi makaranta na ban gama makaranta ba na daina zuwa jami'a na gida na dai abokanai na were progressing wannan ya gama wannan yayi service duk da dai suna wannan abubuwan da suke amma they were moving forward kazo aka fara samun wulakanci daga gurin abokanan da nake kira family na bar family wai na dawo gurin abokanai na wannan mai da su family to Allah ne kawai ya taba zuciya na da bude min ido da cewa wai iyaye ba wanda zai iya taba kaunan mutum kaman iyaye mana zo na samu wani kawai kaman Allah ne ya turo shi gure na ke koma me nan ji zan iya koma gida na nemi gafara daga gurin iyaye na ba wai na ce wai sorry kuma gobe na zo ina iya irin abin da nake ba kuma idan na ce sorry na koma gare su wai mutane san yi abin da ya fi na to me na wai na bar gida na yi wannan na fiyar da wannan na yi haka kawai na koma na shirya da su kuma da na zo ba faɗa ba wani mama na ma tana ta ji daɗi dawowa na gida dan at some point idan zan fita sai a kai gida ana tambaya na za ka dawo yau akwai na yi dariya na tafi wani sai kuma abin da na sha maybe idanuwa na sun yi ja duk da dai an sani ina yi a gida amma kawai na ce kai ba ran iya komawa gida ba a gani a wannan state kawai Allah ne ya fito da ni ya nuna min gaskiya cewa wai to wannan abin ba hanya ba ne ba fa dan I lost respect I lost value I lost komai da makaranta na je ban su a yara kananan ayi yau bin shiga gobe ka gan sun gama sun je sai zan koma master so kaman ni ne old school so I needed to be among the new school I needed to be trained in another gida na yau baba na magana cewa na san na je rehab if there's a way that they could help me to facilitate my well-being and he asked me wai in ya kai ni zan canzu na ce to zan yi na zo wani rehab a Abuja sign up na yi wata uku Allah ya sa kuma tun lokacin alhamdulillah gashi nan shekara na hudu ba wiwi ba kodin ba wani kwaya alhamdulillah kuma gashi nan koma makaranta ba da ba don corona din nan ba last year ai da na zama graduation ba amma alhamdulillah
to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Halima Abdulrauf da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin Yamace
samar man makaranta da yake uwar tana gani wannan karatun bai dace da shi ba tace kar yayi haka ko ya zauna tayaya za a fahimtar da mata su fahimci cewa hakan ina ce ga su kansu da kuma al'umma gaba ki daya
bata mai karatu ba ita mai ta sani fi sabilillahi wa rasulihi. Ai mijin ya fi ta sanin abin da ya kamata dan sa ya karanta. Ai ya kamata ta bar uban ya gaya wa dan shi ya shawarci dan shi ga irin course din da in ka karanta zai fidda ka. Ga irin ilimin ka zai tafi daidai da course kaza. Wannan shine amma ita kawai don jin ta sa uban shi hamata shikenan sai ta yi mishi abin da ta ga dama ta yi wa ƴaƴan shi abin da ta ga dama to ai kanta take kashewa tunda bata bari uban ya zaba wa dan sa course din da ya dace da shi ba kuma yanzu wannan ya nuna ta rena uban yaran ne ki rinka ba wa miji girman sa da mutuncin sa in har abin da yake yi kekin tabbata ba daidai ba shawara ne zaki bashi har ki shawo kanshi ki ja ra'ayin shi shi ma ya gane cewa eh nakin ne dare
bari mu kwatance da ke kasancewar kin rike mukamai da dama wa'ansu suna gani idan mace ta yi karatu ta rike bukami ko tana aiki tana samun kuɗi dama ce ta take haƙin miji ko kuma yin yadda ta ga dama kasancewa mai yuwa samun ta yafi nashi
a wannan ni kan zan ba mata shawara idan har Allah ya taimake ki ke aka ba wa arzikin har kika fa mijinki samu to mijinki dan ki zamar da shi kawai shine shugaba shine gwamna ki faranta mar zuciyar shi ji dadin kece mai samun kudi ku dauki misali mana a wajen matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana Khadija ai ita dukiyar ta din ma ta bayar a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya dinga taimakawa a yadon musulunci
to hujja ce a ce wai uba wato ma'aurata sun rabu da yaya ita uwar tana rike da yayan ta rika yi musu tarbiyya wato ta rika ga musu abubuwan da su dace ba akan mahaifinsu
ku bai dace ba hajiya ko sun rabu ko baya daukar nan keki tsakaninki da Allah ki tsakaninki da Allah Allah zai baki ladanki zai ba ai amana ne amanan ai ba a ce annabi kada ya aka biwa amanan ba har da ke uwar da tare aka ba ku amanan nan saboda haka dan ba idan daya ko dan bacin rai ya kawo ai rikewan ma ke kika ga dama ki rike da farko ganin dama ki riken nan kuwa ni a zato na shine kina kar aje a gurbatar miki da yaya kina so ki ba su tarbiya na gari to inda aka zo aka samu aka sai ai gara kin bar masa abin sa shi ma ba zai rasa yanda zai yi da su ba tunanin ki shine zai aure ƴaƴan nan za su zo na gaban kishiya ba su samu tarbiya mai kyau ba a tunanin ki rayuwar su ya gurbace a tunanin ki to ashe ku in dai haka ne sai ki zajirce a kowane hali ne ma aka samu mijin nan ko akan bola yake bai kamata ka nuna wa ƴaƴan sa cewa uban ku baya muku komai ba
wannan gaskiya ne ai mata sune iyaye sune masu rukun gida idan ba a ganar da su yanayin da ake ciki ba ai ƴaƴa za su tashi kawai kaman kurame babu irin fadakarwa mata da ba mai ba local gamma muke shiga muna nan turum anan yobe nan muna fadakar da mata ku fito ku yi kaza kada kuma a yi kaza kada ƴaƴan ku su yi kaza ku ce wa ƴaƴan ku su yi kaza idan ba da matan ba wa zai sanarwa mata wannan ya wayar da mu ya sa mu fahimci me ma problem din da ke karkara sosai mun faddakar da su yanda ma za su yi da ƴaƴan su saboda ƴaƴan nan ka sani in ba gaya musu ake yi ba su ma fa za su iya su bijire su baci kuma su ne manyan gobe dole ne sai an tarbiyantar da su tun yanzu
sosai wannan ma ya kai ne ga tambaya na gaba wanda arewacin Najeriya a ƴan shekarun nan yana cikin wani halin haula farkin tsaro kuma wannan abu baya yiwuwa sai da matasa wace irin gudunmawa mata suke bayarwa wajen rushewa ko kuma gina tarbiyyar ƴaƴansu
gaskiya mata su ne ma suke da babban haƙƙi da ya rataya a kansu su tarbiyyantar da ƴaƴa ubayen ƴaƴa suna fita tun da sassafe zuwa wajen neman abinci kaman waɗansu ƴan kasuwan ƙarfe 6 suke fita to waye ne a gida da zai tarbiyyantar da yara ƙananan nan har su yi wayo ai uwa ita ce saboda haka tarbiyyar ƴaƴa dama haƙƙi yara taya a wuyan uwa ta tarbiyantar da ƴaƴanta shi ya saka uwa ya kamata ta tsaya tsayuwan daka ta ga cewa an sa mata ƴaƴanta islamiya ta ga cewa an sa mata ƴaƴanta a makarantar boko idan suka fahimta a islamiya ana taya ta da gaya musu a makarantar boko ma ana taya ta da gaya musu sannan in suka iso gida ita kuma ta faɗa abin da za ta gaggaya wa ƴaƴanta ta sa su akan hanya domin su san hanya daidai kar su je su jiyo wani irin wa'azin da ba shi ba wani irin maganganu na tsakanin age groups wanda suke peer groups akan titi. Sai yaro ya tashi da tarbiyyar musulunci mai kyau, yaro ya tashi da tarbiyyar da wannan al'umman take ciki. Ka san kowanne irin al'umma da tarbiyyar su da al'adar su, kada ta bar yara wasarere karazibi.
Wasu suna gani cewa akwai kunya tsakanin musamman ƴaƴa maza da iyayensu mata. Da biyu kuma a arewacin Najeriya muna yawan samun matsalar sake-sake wanda yake kai ga a bar yara a gidan iyayensu ba tare da iyayensu mata ba. Kuma ba dukkanin mata ne suka tashi suka zama nagari da suke tsayawa tsayin daka akan ƴaƴan da ba su suka haifa ba. Ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar?
Gaskiya shawo kan wannan matsalar kam yana da wuya, amma shine abin da musulunci yayi oda ai. Ya kamata a tsaya akan a zauna tare, tunda an haifu tare nan, a zauna tare akan ƴaƴan a ga cewa an samu tarbiyyar su. Idan ba a zauna tare ba, kaman fadan kidin, lalle yaro ya girma a hannun wata mata. Mata tana jin kunyan kar ta dinga dukan yaro akan kin jin sa, a ce ba ta san shi dan ba ita ta haife shi ba. Sai ta bar shi ya rinka aiwata abin da shi ransa ya ga dama. Kuma abin da ransa ya ga dama ba abin da zai taimake shi bane. Saboda haka iyaye mata da maza ya kamata su yi odan hakurin su, shi su zauna tare da mazajen su domin a kawo tarbiyyar yara. Wata matar sassanya ce, idan ba uba ne ya fadakar ba, ita ba za ta iya ta fadakar wa yaro ya jinata ya bi hanya ba. Wata matar kuma tana da zafin rai kamar ni Hajara, abin da uban ma ba zai yi ba ni kam zan yi.
A cikin san mutane suna cewa wai akwai kunya tsakanin iyaye mata da ƴaƴa maza.
Wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni, amma yanzu da shike kusan zance ko baka je kai boko ba, to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addininka. Ko baka je ka zauna a makarantar Islamiya ba, kana jin wa'azi. In baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya. Kai a matsayin kama tukunna baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abun, baka da wayewa, amma ilimi a gefe to baka da wayewa wannan. Wannan ba hujja bace. Dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma.
Kin fahimci kin kusa lungu da saƙo na jihar Yobe, ƙauye da birni. Kamar wasu ƙalubale mata a ƙauyuka suke fuskanta, kuma wasu hanyoyi ne mafi dacewa wajen wayar da kansu kasancewar ba kasafai ake samun waɗanda suka yi karatu mai ɗan zurfi ba a ƙauyukan namu.
Gaskiya yanda za a yi shi ne, ya kamata gwamnati ta ba wa ma'aikatan mata, Ministry of Women Affairs, a rinka ba su kuɗin mobilization, a rinka ba su kuɗi da za su rinka fita suna shiga ƙauye-ƙauye, saƙo-saƙo, suna bi suna faɗakar da mata abin da ya kamata su yi. Idan ana yi haka, shi ne mata za su fahimta, in ba a yi sensitizing mata ba, ta ya za a samu ƴaƴa wayayyu. Ya'ya wanda suka san ya kamata kada su shiga wani hali na shiga ta'addanci. Ai sai an fahimtar da uwayen su fahimtar da ƴaƴansu. Tsakanin uwa da ɗa yanda kika faɗa ɗazu akan akwai kunya ɗin nan, yanzu fa gaskiya babu wani kunya tsakanin uwa da ɗa. Ya kamata uwa ta fito fili ta gaya wa ɗanta wannan
to mu na musamman a wannan makon.
Mutanen waɗanda galibin su mata ne na cikin ƴan Najeriya 310 da mahukuntan na ƙasar Saudi Arabia suka tuso ƙera su ta nu kuma dake kula da lamuran ƴan Najeriya mazauna ƙetare.
Muna na Aisha, mu garin mu mai gatari. Yanzu ma na yi magana da yaro na, ya ce zai tafi nan Kano mu tafi, na ce a'a, mun kun a gida mai albarka ka zauna a mai gatari da ni nan ina zuwa. Shekara na biyu, ƙauwata ta ce ta biya min umara na je, sai na tar da bashi ne ta ɗauka mini. Na yi sallah na biya su bashi kalas.
Ni mutum ya gumal ce, amma Fulani ƙauye. Akwai gari wani ana ce mishi Doguwar Kuka, to a can nake shekara ta 22 a Makka. Lokacin da na tafi Allah na gani shanu na sai da na tafi. Da na je Allah bai dawowa ta ba sai wannan karin.
Malama Aisha da Habibu Musa kenan dake cikin waɗanda gwamnatin Najeriya ta kwaso su daga ƙasar Saudi Arabia bayan kamawa tare da tsare su a gidan wakafi na ƙasar. Kazalika Malama Aisha ta yi ƙarin haske akan rayuwarsu ta gidan wakafi a ƙasa mai tsarki.
Kawai sai aka kamo mu aka kawo mu sidi muka zauna satin mu bakwai muna sidi muna wa Buhari kuka 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 ya ce to a kawo masa jama'a shine dalili aka kawo mu.
Kina da kaya?
Mani da kaya in ba wannan. Mani da kaya in ba wannan.
Kina da shanu ne?
Kina da shanu zan tarbi baci. Ban san ba ko yanzu Buhari ya bani inje in saya.
Amma duk da haka Habiba Musa ta ce suna samun abinci yayin zaman su na gidan wakafin.
Ana ba mu abinci daga safiya. Kamun tashi ma sun kawo mana kato. Kamun yi sallar azahar an kawo mana abinci rana ko a dafo da kaji ko a dafo da nama ko a dafo da kifi.
Da ki nan walkal na gaiji kaman ba ki kai shekara 72.
Ban da lafiya wallahi kuma tari mura ya same ni a cikin kaman na mutu.
Gwamnatin jihar Kano ce je ta ɗauki alhakin jigilar mutanen su 150 daga Abuja zuwa nan Kano, la'akari da cewa yanzu kusan shekara guda kenan jiragen sama na kasashen ƙetare ba sa sauka a Kano.
To mu dai alhamdulillah mun karbi mutum 150 kananan yara da manyan maza da matasa da mata, mata kuma sun fi yawa. Amma kuma alhamdulillah kusan kowanne an yi kiliyar ma ya tafi gidansu sai mata biyu. Wanda suke in asalin jigawa ne shi yasa gwamna ya ce mu tare su mu dau bayanan su ko da ko ta kwana za a samu wata matsala mun san su waye suka sauka mun san gurin su mun san kuma lambobin wayar su za mu bibiyo su insha Allah amma sun ce gaskiya gwamnatin Najeriya ta wanke wahalar su saboda an karbe su karba ta mutunci an nemi su tsiya na ce to dama ga kasar ku mai daraja mai girma uwar Afirka ku tafi wani guri kuna hannu labara ba ku ne manya a Afirka ma duk dai aka dan yi raha.
Dr. Zahra'u Umar kenan kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Zauren VOA kwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.